Sí. Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga birnin Kwannin Jamhuriyar Nijar kan mitoci 16:21-25. Ana iya samun mu a kodayaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraron mu Haruna Maman Bako ne ya kullo muku a shirinmu na musamman wanda a yau zai zo muku daga nan birnin Kwannin Jamhuriyar Nijar tare da taimako ofishin muryar Amurka da ke birnin mai a cikin shirin da za a ji a daidai wannan lokaci za ku cewa gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya ta yi Allah wadda da kisan gillar da ɗan awaren da ke neman ɓallewa daga tarayya suka yi wa fitaccen ɗan siyasar arewacin ƙasar Barista Ahmed Gulak. A Jamhuriyar Nijar kuwa jami'an kiwon lafiyar ƙasar ne ke ci gaba da faɗakar da al'umma muhimmancin allurar rigakafin cutar corona, biyo bayan yadda waɗansu 'yan ƙasar ke yin ɗari-ɗari game da sahihancin wannan allurar. Idan muka sake lekawa a tarayyar Najeriya kuwa za a ji cewa lalacewar hanya da ake fama da ita daga Sham a jihar Gombe zuwa Numan a jihar Adamawa ya jefa 'yan kasuwa da direbobi na jihar Taraba da kuma Adamawa a cikin wani mawuyacin hali. Muna dauke da shirin 'yan ƙasa da hukuma da sharhin jaridun Jamhuriyar Nijar, amma duka wannan zai zo muku ne bayan kun saurari labarin duniya daga Washington DC.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Ya zuwa ranar hutun karrama gwarazan da suka mutu a filin daga wato Memorial Day. An ci gaba da farautar wasu mutane guda uku da suka rufe huskokinsu kana suka bude wuta da safin ranar Lahadi a wajen wani zaurin taro a Miami, inda suka kashe mutane biyu kana suka jikata wasu 21 a wani harbin kan mai uwa da wabi da hukumomi suka ce ya haifar da tsoro da kuma ta'addanci a unguwar. An ci gaba da samun damuwa a jiya Litinin yayin da wani mutum da aka kashe ɗansa a cikin harbin ya katse taron manema labarai da darantar ma'aikatar 'yan sandan Miami Alfredo Ramirez ya shirya domin yin Allah wadai ga harin bindigar na ƙarshen mako. Kane ya yi kira ga jama'a da su taimaka a gano maharan. Mutumin da ya katse taron ya yi ta ihu yana cewa kun kashe man da ba gaira ba dalili, yayin da ake ficewa da shi daga taron manema labaran. Daga bisani 'yan sanda sun tabbatar wa jama'a cewa Clayton Dillard shi ne mahaifin wani ɗan shekaru 26 ɗaya daga cikin mutane biyu da aka harbe su har lahira a wajen zaurin taron. A kokarin yaki da karuwan yaduwar sabon nau'in coronavirus a jiya Litinin, kasashen Faransa da Ingila sun ƙara ƙaimi wurin yin allurar rigakafin. Faransa yanzu tana ba kowane babba damar samun rigakafin COVID-19. A jiya Litinin an yi wa shugaba Emmanuel Macron da uwar gidansa Brigitte allurar rigakafi. Kamar Brigitte da ni kaina da ma wasu Faransawa miliyan 25 mun riga mun samu rigakafin domin kare kanmu mu kare abokan arzikinmu, inji wani sakon Twitter da Macron wanda ya taba kamuwa da coronavirus a cikin watan Disamba ya kafe. Yanzu a jiya Litinin Faransa ta tabbatar da sama da mutane miliyan 5,700,000 suka kamu da COVID-19, kana wasu 900,690 suka mutu da cutar, a cewar cibiyar sa ido a kan cutar ta jami'ar John Hopkins. Ita ma Burtaniya a jiya Litinin ta tabbatar da mutane miliyan 4,500,000 ne suka kamu da COVID-19, kana mutane 128,044 ne suka mutu sakamakon cutar. A jiya Litinin kasashen Morocco da Spain sun yi ta zargin juna a wani sabon rikicin diplomasiyya sakamakon batun yankin Sahara da ke arewacin Morocco wanda ya haifar da matsalolin bakin haure a wannan wata. Prime Minister Spain Pedro Sanchez ya kwatanta ayyukan Morocco na yin sakwa-sakwa da kula da kan iyakarta da yankin Ceuta da abinda ba za a lamunta da shi ba, kana cin zarafi ne ga iyakar ƙasar. Sai dai ma'aikatar harkokin wajen Morocco tana zargin Spain da cin amana da rashin mutunta amana akan batutuwa tsakanin yammacin Sahara da yankin Catalonia na Spain, inda dukkaninsu suke da masu rajin kafa a ƙasa mai cin gashin kansa. Rikicin ya ɓarke ne bayan da Spain ta amshi shugaban kungiyar rajin neman kafa a ƙasar yammacin Sahara Ibrahim Gali domin yi masa jinya ba tare da shaidawar Rabat ba. Ana gaggauta mayar da bakin haure da dama da ba su da yara zuwa Morocco bayan da suka ketara zuwa Ceuta ta bangaren Spain, amma ana kyale masu yara da dokar Spain ba ta ba da damar mayar da su ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An kashe akalla mutane 55 a cikin dare a wasu hare-hare guda biyu a wasu ƙauyuka a gabashin Congo, inji Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Litinin, darin da ka iya zama mafi muni a tashin hankalin yankin da aka kwashe shekaru hudu ana yi. Sojoji da kungiyoyin rajin kare haƙƙin bil'adama na cikin gida suna zargin kungiyar masu ikirarin musulunci ta Allied Democratic Forces ADF a takaice da kai samami a ƙauyukan Chabi da wani sansani da ke wani ƙauye a kusa da garin Boga. Ƙauyukan guda biyu suna kusa da iyakar ƙasar ne da Uganda. Ofishin ayyukan jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa a wata sanarwa cewa an ƙona gidaje kana aka sace fararen hula. Albert Basego, shugaban wata kungiyar kare ƴancin bil'adama a garin Boga, ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa ya ji duriyar harin ne daga kuka a gidan makautansa. A ƙarshe a jiya Litinin an kwashe ɗaruruwan mutane daga gidajensu a ƙasar New Zealand. Kana jirage masu saukar ungulu na ci gaba da ceto mutane yayin da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ke ci gaba da haddasa ambaliya a faɗin yankin Centerbury. Hukumomi sun ayyana dokar ta ɓaci bayan wurare da dama sun cika makil da ruwa da ya kai zurfin ma'aunin santimita 16 sakamakon ruwan sama daga ƙarshen mako zuwa jiya Litinin.
Masu sauraron mu, labarun duniya kuka sha daga sashen Hausa na muryar Amurka da muke gabatar muku da wannan shirin na musamman daga birnin kunnen jamhuriyar Nijar. Rahoton da zamu gabatar muku a halin yanzu yana magana ne akan inda gamayyar kungiyoyin arewacin kasar ta Najeriya ta yi Allah wadda da kisan gillar da ɗan awaren da ke neman ɓallewa daga tarayya suka yi wa fitaccen ɗan siyasar arewacin kasar Barista Ahmed Gulak, sai dai gamayyar ta ce ba ta da wani ƙwarin gwiwa ko gwamnatin kasar za ta iya ɗaukar wani mataki game da wannan al'amarin, kamar yadda jagoran gamayyar Nastura Ashiru Sharif ya bayyana wa wakilin muryar Amurka a birnin tarayya Abuja Hassan Mai Dakaina.
Ba mu da wani wai zato ko tsammanin cewa wannan gwamnatin ta tarayyar Najeriya za ta iya wani abu don ta kare rayuka da dukiyoyin mutanen kasar nan ko mutanen arewacin Najeriya. Ba ta da wannan tunanin ko ba za ta iya yi ba. Ba ta da gogewar, ba ta da sanin yanda za a yi, ba ta kuma da niyyar yin hakan. Shi yasa tun 2018 muka dinga gaya wa 'yan uwan mutanen arewa da suke zaune a kudancin Najeriya, musamman makiyayan nan, muka ce su tattara su dawo arewa. Gwamnatin da bata iya tsare mutanen da suke cikin garin Abuja da kewayenta ba, bata iya tsare titin da yake tsakanin Kano da Abuja ba, bata ba wa mutane tsaro a cikin birane ba, ba yadda za ta iya ba wa mutane tsaro a cikin dazuka. Muka ce su tattara su dawo. Wasu suka yi taurin kai, gashi nan har yanzu ana bin su ana kashe su. So da haka mu ba mu da wani ƙwarin gwiwa kan cewar wai gwamnatin tarayyar Najeriya tana da wani shiri ko tsari ko damuwa ko ƙarfin iya kare rayukan mutane, mun san ba su da shi. Haka kuma mun yarda cewar duka wakilan da muka zaba daga sanatocinmu da 'yan majalisar wakilai da gwamnoninmu, ba abin da ya musu zafi da abin da yake faruwa a arewacin Najeriya na kisan mutane da ake yi, domin ba abin da suka yi da ya nuna cewar sun damu ko suna son a kawo ƙarshen wannan al'amari. Abin da yake gabansu kurin shi ne ya za su samu mukami in an zo zaɓe. Abin da yake gabansu ne harkar zaɓe ce a gabansu gaba ɗaya. Don haka mu ba mu da wani ƙarfin gwiwa cewa waɗannan mutanen sun ma san ko sun sani ko sun ma damu da abin da yake faruwa a cikinmu. Daga kan gwamnoninmu zuwa 'yan majalisunmu zuwa gwamnatin tarayyarmu, ba mu yarda suna da ma wani tunanin yadda za a kawo maganin abin ba. Domin ne ba abin da ba a ba su ba na shawarwari da tsare-tsaren yadda za a yi a kawo ƙarshen wannan al'amari. Amma ko su ɗara ɗaya a cikin irin wannan abin da aka ba su ba su taɓa aiwatarwa ba. Don haka ba ma ganin suna da wani karsashi ko damuwar za su yi wannan abu. Wannan shi ne matsayin mu a takaice.
To daga tarayyar Najeriya sai makwabciyar jamhuriyar Nijar, inda a birnin da magaram jami'an kiwon lafiya ne ke ci gaba da faɗakar da al'umma muhimmancin allurar rigakafin cutar corona, biyo bayan yadda waɗansu 'yan ƙasar ke nuna ɗari-ɗari game da sahihancin hancin wannan alluran. Daga da magaram ga rahoton Tamar Abari.
Dr. Altine Muhammad Duchi masani ne na cututtuka da ke saurin yaduwa a babbar asibiti ta nan da Magara ya yi karin bayani kamar haka.
Kutuna vaccination ta polio yadda ake ta rikicin ta na Niger wa su zana cewa na hana mata aihuwa ne suna cewa rashin lahiya na sida ake sama yara iri-iri magana. Shi kuma ga na COVID-19 Allah ya sa ita da kanta ta zo cikin mutane suna ta cewa in mutum yayi shiga abin da zai samu shiga abin da zai samu. Lalle vaccine magani ne. Kuma duka magani in ka sha shi kana iya samun efficacy wonder kuma tana ya ba za ka samu efficacy wonder. Me yake ce ma efficacy wonder? Ka sha magani ya je cikin jikinka, jikinka ya reagir, wani bai hiddo maka kuraje, wani bai masassara, wani bai ciwon kai, akwai efficacy wonder iri-iri. So duka magani na duniya yana da irin wannan efficacy wonder ke. Amma in aka gama, in aka compare umhanin da yake yi cikin jama'a gaba ɗaya ta duniya da wannan efficacy wonder kin to basu da yawa. Dan shi ne ake so mutane su gane da efficacy wonder ana samun su amma bai kamata ba ya hana mutum ya je yayi vaccination. Kuma in ana son a san yo wata cuta na Africa ba dole ba sai na vaccine COVID-19. Duka maganin da muke aiki da su na saru suke aiko su da su ne muke aiki kenan suna iya sanya mana duk abin da suka ga dama. Sai dai Allah ya kiyaye.
Har yanzu ba kowa bane ya yarda a yi mishi ita wannan allura. Ga dai irin hirar da nayi da wasu mazauna garin da Magara kan ita rigakafin ta corona virus.
Suna na Zina. Kai ba amini ba, ba mun ba allura corona saboda a gaskiya ina cin tsoranta. Yawwa inda ƙarfi ake wannan sai dai amma sai dai aka yi.
Suna na Maimuna. Ba amini ba. Amma dai ina buƙatar amini.
Ina so amini,
ina so amini saboda ban lafiya ina da matsalar diabetes. Eh na je amini. Ni na je likita ake kuma zan je amini. Ina son ta ina buƙatar gaskiya.
Suna na Mamman Sani. Allurar corona ni amini da gaggawa ma na ta yi aka mini ita. Abin da ya sa na yi aka mini allurar corona gaskiya kamar yadda ake faɗi rigakafi. Rigakafi ya yi magani. Ina da kati ta tana na aje ina jira lokaci ya yi na maimaici.
Tamar Abari, murya Amurka daga da Magara a jamhuriyar Niger.
A halin yanzu ko za mu sake lekawa a tarayyar Najeriya inda 'yan kasuwa da direbobin jihar Adamawa da Taraba suka koka game da lalacewar hanyar da ta taso daga Sham a jihar Gombe zuwa Numan a jihar Adamawa. Al'amarin ya jefa su a cikin wani mawuyacin hali kamar da za a ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoton na Salihu Muhammad Garba daga jihar Adamawa.
Al'umma 'yan kasuwa na jihar Adamawa da kuma Taraba da kuma direbobi da suke tuki a wannan hanyar su ne waɗanda suka koka sakamakon lalacewar hanyar da ya yi kamari wanda hakan ke janyo asarar dukiya da ma rayuka. Shugabannin ƙungiyoyi na direbobin sun koka ƙwarai. Lamarin da ya ta'azzara Alhaji Ayyubu wanda ya kasance direban babban mota ne shi ma ya gaya mana irin asara da suke fuskanta a wannan hanyar sakamakon lalacewar hanyar da ya yi.
Daga nan har ka jebin bamba hanyar bayan da take kai kanka yanzu ka tafi da karamar mota ku kana mota sai ka tausaya direba ma da motar kanta zancen da nake maka a yanayin hanyoyin da take ciki na galabai ta na shiga wani yanayi gaba daya yanzu haka nan zancen da nake maka a maganar gaskiya saboda hanyar ta riga ta lalace ba yanda take inda iya hawa ne kawai ba ramuka na ma ba su ce ba da duk abin da sauki rami kadan kadan daga kafa kai wasa ka dawo bai ka halaka kai da motar to saboda haka mu muna roƙon gwamnati ta taimaka ta duba wannan hali da muke ciki ta taimaka mana dan Allah dan Annabi ta ajiye mu shine hanyar cin abincin mu a taimaka mana shine roƙon mu da muke wurin gwamnati to kaga yanayin da muke ciki nan wannan yanzu ma tukunna fa damunar ba ta yi yanzu aka ce damuna ta riga ta zo ta ba to in dai ba gyara gona hanyar nan sai ta mutu gaba daya
to Alhaji ba an ce an bada kwangilan hanya ana kan
gyara to kwangilan hanya nan da ake faɗa kan yanzu ka kula ai tun zamanin Obasanjo ake faɗa an bada kwangila so nan ake cewa an bada kwangila.
Haruna Umar wanda ya kasance direban babban mota ne shine wanda ya tabbatar mana da cewa suna asara ƙwarai a wannan hanyar
daga Gombe zuwa Haryola hanyar mu ne kuma hanyar gaskiya abin da ya dauka daga Golong har ka je lafiya hanyar nan kullun sai ta ba mu wahala mota ta fadi ai wannan wanne ne gaba daya rashin kyan hanya.
Alhaji Muhammadu Umaru wanda ke zama shugaban kungiyar direbobin manyan motoci na jihar Adamawa shima ya tabbatar da cewa direbobin suna yi musu korafi wasu lokutan ma har hakuri suke ba su iya dauko kaya daga Kano zuwa Adamawa sakamakon lalacewar hanyar.
Muna bakin ciki da lalacewar hanyar nan saboda muna kanta matsaloli da yawa wani lokaci in muka yi lodi motoci suna faduwa a wannan gurin din muna asaran dukiyoyi kullum muna samun korafi wajen direbobi to kuma muna da dai jin kaman cewa shugaban kasa Juma da biyan wannan kungila din amma an fara aikin bayan kwana biyu sai a tsaya an fara aikin bayan kwana biyu sai a tsaya wata ran zamu je mu loda motoci daga nan su tafi sai su yi wata ko su yi sati akan hanya sai an tsaya ana cewa ana gyara hanya ko kuma a ce a ratse cikin gari ana bin ratse kuma dalilin wannan gurin ma yanzu in muka loda daga nan mota ba su tashi da safi saboda barayi suna bin motoci da hankali suna yanke mana buhuna suna cire mana kaya ko satin nan an dauke mana waki ya kai buhu 50 a wannan hanya kuma dalilin bacewan hanyar ne
to ko menene yasa aikin ke tafiyan hawainiya Alhaji Uba dake zama jigo a jami'ar APC a jihar Adamawa wadda ke fafuta gaganin shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kai gagaci kuma mai fada aji a jihar ya ko tabbatar da cewa
dan Najeriya da yake safarar kani arwar taraba nasib ya kamata ya gode wa Allah ya gode wa kuma gwamnatin Muhammadu Buhari akan wannan hanya domin sanin al'umman jihar Adamawa ne cewa shekara 16 da aka yi na gwamnatin PDP akwai wannan hanya ne aka take amma zuwan gwamnatin Muhammadu Buhari aka bada gyaran hanyar nan wanda alama ya nuna cewa mun gani a kasa cewa ana aiki mai inganci wanda idan aka gama wannan aiki mu dai dan Allah wannan matsalar wannan hanya mun fita cikin sa domin ganin yadda ingancin aikin da ake kowa kuma ya gani domin tun shekarun baya tun lokacin sojoji idan aka yi ruwa hanyar nan daga kan bakin gada zuwa gwalan ruwa na mamaye waje a yi asarar dukiya da rayuka na al'umma amma yau ya zama tarihi a inda aka wani waje da aka gyara
to sai mu ce Allah ubangiji subhanahu wataala ya kawo sauki kuma gwamnati ta sake mai da hankali domin irin asalan rayuka da dukiyoyi da ake yi a wannan hanyar Salisu Muhammad Garba sashin Hausa na muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya
to ba sauraron mu kar ku sha'afa muna kawo muku waɗannan shirye-shirye na musamman ne daga birnin Kunnin Jamhuriyar Niger tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai a halin yanzu ga Mahmud Ibrahim Kwari dauke da shirin kasa da hukuma
yan kasa da hukuma
kwadai ke ta da wulakanci kike shin karfin adalci da siyasan nan na fakiranci ka shaje cikin kada zalunci mai za ka fada cikin yanci mai wannan
masurare assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar
gwamnati insha Allah za ta jagoranta an taimaka ma wanda suka yi hasara
kaga yanzu mu nan kullun cikin kwana biyu muke ka kwanta gidanka idanunka ba su kwana ka dawo nan kasuwa kuma kana cikin damuwa za kai
in ka dibe yanayin waje janga da muke zaune mun buga yan runhuna ne mun zauna ga ruwa ga iska
halin da muke ciki wani bai da majari kuma wani ya koma gida ya zauna dalilin wannan bala'i da Allah ya kawo muna
sai an yi hankuri saboda gwamnati ta rungumi abubuwa da yawa a tare da gwamnati ba abu guda a gwamnati ba
masarare shirin yan kasa da hukuma zai tabo yadda gwamnatin Sokoto ta yi burinda batun makomar yan kasuwar babbar kasuwar Sokotan wato Sokoto Central Market wadda ibtila'in gobara ya afkawa tun ranar 19 ga watan Janairun bana a dakace mu
wallahi idan ba san yuna ada kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina yayaya ko neman magana sai an so juna an daina fitina barci ta gaba ta fita Allah wadaran mai ta dota da waɗanda suke da jawo ta haka nan da waɗanda ka kawo ta Allah ka gare mu da tashin
madalla masare a ranar 19 ga watan Janairun bana ne iftila'in gobara ya afkawa babbar kasuwar Sokoto dake cikin birnin Sokotan wato birnin Shehu gabanin jami'an kwana-kwana su yi nasarar kashe gobarar sai da talankwame kimanin kashi 60 cikin 100 na kantuna da shagunan kasuwar al'amarin da ya sababa hasarar dukiya ta biliyoyin naira sai dai sa'o'i kalilan da faruwar lamarin gwamnan Sokoto Aminu Wazir Tambol ya halarci kasuwar domin ganewa idanun sa abin da ya faru kuma har ma yi alƙawari kamar haka
gwamnati ta kawo committee karkashin jagorancin mai girma mataimakin gwamna wannan shine committee da zai zo ya duba na farko dai a tabbatar da cewa an kai karshen wannan in Allah ya yarda na biyu a fito da hanyoyin da za a taimaka ma waɗanda suka a tantance waɗanda suka yi hasara kuma a fito da hanyoyin da za a taimaka musu wanda gwamnati insha Allah za ta jagoranta mu ga cewa an taimaka ma waɗanda suka yi hasara a cikin wani al'amari wanda gaskiya ba mu ji daɗin shi ba amma abinda Allah ya kawo ba abinda zaka iya sai dai kame da al'amarin gare shi.
Sai dai duk da wannan alkawari na gwamnan na Sokoto kan wannan batu da kuma irin gudunmuwar kudade da takwarorin sa gwamnoni suka rinka bayarwa domin tallafawa a rage radadin abin da ya faru, ɗan kasuwar sun ce sun ji shiru watanni kusan 6 da samun kansu a cikin wannan iftila'i.
Sunana Alhaji Umaru Ruje. To lalle mu dai sai mu ce alhamdulillah, amma abubuwa gaskiya hi sabilillah, idan aka zo aka auna irin hasarorin da mutane suka yi a cikin kasuwar nan, to abubuwan dai ba a cewa komai sai dai mutun ya hamdala, tunda akwai rayuwa kaga dole mutun zai gode Allah, amma ɗan kasuwa kan gwargwado, wasu wallahi suna cikin musiba, wasu kuma sai dai hamdala. In ka dibe yanayin wajejen gadan muke zaune, ka diba ka gani mun buga ƴan runhuna ne mun zauna, ga ruwa ga iska ga damana an ta sama, kuma gwamnati ma ta yi shiru bata ce komai ba tun lokacin da abin ya faru, ga wajen wata 4 ana ciki. Abubuwa dai sai dai hamdala, abubuwa wani ya koma gida wani bai da lafiya, abubuwan baka ganewa wani bai ma samu wurin da zai tsugo ne ba, ƴan kayan da gare shi sun tambade mai sun lalace, ga lalurar iyali, ga rashin lafiya, ga lalurar makaranta, abubuwa dai sai hankuri. Akwai mu ga gwamnati to su dibe mu da idon rahama.
Sunana Alhaji Umaru mai kula Hausare. Wanda ya azumi cikin kasuwa yanzu Alhaji yana zamne da shago ne, yana budewa shi kasuwanci, ya dawo nan bakin titi ya buga kwano nan kaya ne ha kwana, kana kwance gidanka amma kana tunanin kila wani na can zai balle ma shago ya kwashe an kayan da a gare ka, saura sun kone nan babu wani abu ga hannu. To kaga yanzu mu nan kullun cikin kwana biyu muke, ka kwanta gidanka idanunka ba su kwana, ka dawo nan kasuwa kuma kana cikin damuwa za kai, ka mu gyara muna kasuwar mu, in abin bai samuwa wanda adda zarhin gyara a bashi dama da ya share wuri ne ya cika bar harkoki na cikin kasuwa.
Chuks eluwa baban masalafa muke ciki Allah baban masala, saboda kama jiya ruwa ya fara zuwa mutane sun babu wanda ya ji dare, babu wanda ya ji dare.
Alhaji Aminu Al-Mustafa mai roba dake shugabancin ƴan kasuwar babbar kasuwar ta Sokoto yayi ƙarin bayani.
Kali ƴan kasuwa yanzu ba su yi faɗi ba, dan ganin mai ido ne fatar mu anan shine gwamnati ta karkato a wajen mu ta san menene matsalar haƙin da Allah ya dora mata, haka kuma ta tausaya muna da cewa ga halin da muke ciki, wani bai da majari bai san inda yake, wani ma yanzu baka san ina yake ba, wani ya koma gida ya zauna, dalilin wannan bala'i da Allah ya kawo muna. To idan gwamnati ta shigo to za ta sausaya muna, kuma za mu ji daɗin haka, duk da sani mun san cewa Allah ɗaya ke biyan hasara, to amma idan gwamnati ta sa hannunta to za mu ji sanyi insha Allah, har bi ga abubuwan da ke damuwar mu, Allah ya yarda.
To nan gaba kaɗan za mu ji abin da mahukuntan kasuwar ta Sokoto Central Market ke faɗi a dakace mu.
Mulkin kai ba san kai ne ba, ba mi ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin ƙarya ba, inda masu irin wannan a gaba yancin bai tsina na komai ba, sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roko da bara da tumasanci, na rashin aiki da yawan barci.
Madalla, masare filin ƴan ƙasa da hukuma ya tuntuɓi mahukuntan kasuwar ta Sokoto Central Market a kan wannan yanayi da ƴan kasuwar suka shiga, kuma Alhaji mai kuɗin ɗa da ke zaman darakta janar na hukumar kasuwar na cewa
na ƙaraba ƴan kasuwa hankuri, saboda sun san abu da ya shafi gwamnati sai an yi hankuri, saboda gwamnati ta rungumi abubuwa da yawa a tare da gwamnati, ba abu guda a gwamnati ba. Saboda haka kaga mutane na ta korafin cewa gyaran kasuwa ko tallafin da za a ba su aƙalla insha Allah abin da muke faɗa ya biliyan 7, abin da gwamnati ke faɗa domin tallafa mutane kuma da gyara kasuwa, kaga ba ƙananan kuɗi ba ne. So insha Allah ina ba ƴan kasuwa hankuri su ƙara hankuri, insha Allah mai girma gwamna suna nan cikin raina da su, ya kwana da su ya tashi, in Allah ya yarda ba da ba za su ji abin da zai gyara musu rayuwarsu. Hukumar kasuwa ta adda iko na sa ido da kula da duk abin da gudana cikin kasuwa. Yanzu da Allah kawai ga iftila'i, wasu sun koma wajen kasuwa sun aza shaguna wanda yake ba dawwammame ba ne, dole don aka gyara za su tashi daga wurin, ya kuma kontrolin zaman su a wurin. Hakikanin gaskiya lokacin da ƴan kasuwa sun ka share wurare sun ka zauna, inda ka ji Bahaushe ya ce abin da ya koru su ya fada wuta ya hotel sai aiki dole ta kai zama bisa titi a bisa titi wasu kasa kan tsakiyar titi wasu sun yi ruwan hona sun aza kayakin su ba wanda ya ba su ba mu an sai raba nu gare su ba mu kuma muna tosaya musu ne saboda yanayin da suka shiga na hasarorin da suka yi to akan haka mu abinda muka kokari mu ga cewa dai ba su rufe hanya ba kahin Allah shi kawo wurin da za su koma su shiga da kasuwancin su ko ku a gyara kasuwa su koma cikin insha Allah
sai dai malam Muhammad Bashir Acida na sashin nazarin tattalin arziki a Jami'ar Usman Dan Fodio ta Sokoto yayi tsokaci
a wannan babban tsakaci ne ai kasuwa ta kone irin wannan dimbin shagora su kone a ce gwamnati ta yi shiru ba a gyara ba har yanzu ai wannan ma tsakaci ne wanda yake ma babban tsakaci in ma akwai abin da ya wuce tsakaci gwamnati ta yi abin da ya wuce tsakaci a wannan domin babu wani wuri ba wani wuri a kasar nan domin mun ga wasu hutace suka faru a wasu wurare har wasu ƴan kasuwa sun koma haka kasuwancin su inda aka ba kasuwanci muhimmanci da abin da ya shawo to wannan ne abin da nake gani shugabannin mu na wannan jaha kawai abin da ya dame su sune harkar siyasa don yanzu ina ga maka inda siyasa ce aka buga ko ana neman jiha wata ƙura'a da yan sun gyara wurin nan to tunda yanzu babu siyasa kusa to duk abin da ya sa jama'a ba shi ake yi ba abin da kawai shahe su ne to kaga wannan abin bakin ciki ne a ce wato gwamnati mutane ma sun kawo doki har da gwamnatin tarayya koda ba gaskiya bane ba kuma ba su kawo abin da suka ce za su kawo ba ai haƙƙi ne na gwamnati ta mutane bayani kuma tabi waɗannan suka alƙawarin tabbata cewa ta amso shi to amma ta yi mulkisi ta yi shiru wannan ya nuna rashin kula da kuma sakacin da wanda yake fitowa akan wannan tsari wanda gaskiya wannan abu bai kawo kallo ba a cikin al'amari na gwamnati da kuma mulkin al'umma
Malam Muhammad Bashir Acida kenan masanin tattalin arziki a Najeriya kuma shine cikakken shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu
ni garba ina ta usan kanmu ba ma fatawar ne mal samu sai za a rido a wajen damu me ya ce ni ta bidar ilmu
Yesu a madadin daukacin abokan aiki musamman Muhammad Nasir Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya wassalamu alaikum
ilimi babban abu ne gumu shi zai kankan ga mutuncin mu a kasashe ne aka san zulumu da yake
to an gaida Mahmud da Ibrahim Kwari yanzu kuma sai Suleiman Mane Barma dauke da sharhin jaridun jamhuriyar Niger
Zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Monde aujourd'hui wacce ta ruwaito cewa shugaban kasar Niger Mohamed Bazoum ya tantauna da tsohon Prime Minister Hamma Amadu ta wayar telefon a yayin ziyarar da ya gudanar a baya-bayan nan a birnin Paris jaridar ta ce majiyoyi sun tabbatar mata da cewa Shugaban kasa ya baiwa Hamma Amadu damar ci gaba da zama a Faransa har zuwa lokacin da ya samu saukin rashin lafiyar da ta kai shi wannan kasa. Sannan ya sanar da shi cewa yana buƙatar gudunmuwar dukkan ƴan Niger wajen aiwatar da ayyukan gina kasa. Wato dai Mohamed Bazoum na ci gaba da jaddada ta yin da ya yi wa ƴan kasa. A jawabin da ya yi a ranar da ya karbi madahun iko jaridar Air Info na cewa kungiyar kasashen Afirka ta yamma ta dakatar da kasar Mali daga sahun mambobinta bayan juyin mulkin da ya hamɓarar da shugaban riƙon ƙwaya Ban Dao da Prime Minister sa a makon jiya sakamakon zarginsu da kaucewa tsarin da aka shimfiɗa wa gwamnatin riƙon ƙwarya jaridar ta ce a ƙarshen taron gaugawar da suka gudanar a ƙasar Ghana a ƙarshen mako shugabannin ƙasashen yankin sun umarci shugaban riƙon ƙwarya Colonel Assimi Goita ya hamzarta naɗa sabon Prime Minister don ganin an shirya zaben da zai mayar da al'amuran mulki a hannun fararen kula a shekarar 2022 kamar yadda aka yi alkawali jaridar Le Sahel ta bayyana cewa hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi Ocritis ta yi barazanar maka wata jaridar ƙasar waje a gaban kotu bayan da jaridar ta ruwaito cewa wani rukuni na tabar wiwi ton 17 ɗin nan da aka kama a watannin baya a birnin Yamai ya koma hannun mai shi jaridar ta ambato kakakin hukumar 'yan sanda kwamishina Abu Muntari yana mai ƙaryatar da wannan labari domin a cewarsa a bainar jama'a aka kona wannan haja kuma akan idan 'yan jarida da dukkan ɓangarorin da ke da hannu a yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi. Saboda haka batun an sha kwana da wani ɓangare na waɗannan tonton zancen banza ne. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Masu sauraronmu, da haka muka zo ƙarshen wannan shirin na musamman da ya zo muku daga birnin Kwannin jamhuriyar Nijar tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka. Ni Haruna Bako nan ne zan sallama da ku. Sai ku kasance tare shirye-shiryenmu na ƙarfe 4 idan Allah ya kai mu agogon Nijar Najeriya tare sauran abokan aiki. Sai in ji muku assalamu.